أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. itace mafi kyawun kissoshi kuma su kissoshi na alqur'ani ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo su ne domin daukar izina ba a sanya su a matsayin labari da za a ji a yi dariya ba ko kuma labarai da za a saurara a ji raha ba wannan bane an yi su ne laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minuna. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace isoshin alqur'ani akwai izina masu tarin yawa a ciki amma ba kowa yake gane haka ba sai ulul albabi ma abuta hankula Allah ka sanya mu daga cikin su. Ma kana hadithan yuftara ba kagaggen labari bane ba magana bace wacce take kawai kagaggiya. So dan haka karkashin wannan zamu tattauna insha Allah akan waɗannan darussa mu kuma yi kokarin sauke su a waƙi'i na rayuwar mu wacce muke rayuwa a halin yanzu. A gurguje zamu dan tunatar da kanmu kissar tunda duk da mun santa domin kissa ce ta musamman a cikin alqur'ani. Kissar annabi Yusuf a cikin alqur'ani kissa ce ta musamman domin tana da wasu abubuwa da suka keɓance ta. Na farko dai ubangiji subhanahu wata'ala ya ambace ta a matsayin ahsanul qasas, ita ce mafi kyawu a cikin kissoshin alqur'ani. Na biyu tsarin da ta zo da shi shine kissa ce da a cikin sura daya aka ambace ta ita kadai, duk qur'ani babu sura babu kissa da aka yi wa haka. Su kissa baya daya kissa surar daga fankonta har karshenta duka suna magana tana magana akan wannan kissa ta wannan annabi. To haka kuma banda ita kissa tasa a cikin wannan surar aka kawo ta wata kuma dauki wata kissar ba, to shi kansa annabi Yusuf din babu kissar sa a wani waje in ba a cikin surar Yusuf ba, surar Yusuf ba. Dukkanin alqur'ani idan ka kewaya ba za ka samu inda aka bada labarin kissar annabi Yusuf ba a cikin surar Yusuf ba. Hatta sunan annabi Yusuf ambaton Yusuf a cikin alqur'ani adadin sa da yazo ba ambace shi a wajen suratul Yusuf ba sai waje biyu kadai cikin suratul An'am inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci annabawa da suka zo daga cikin zuriyar annabi Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ نعم وَيُوسُفَ wannan shine waje na farko banda a kissar annabi Yusuf da aka ambace shi. Sai kuma can kare cikin suratul Ghafir Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi wajen labarin rajulun mu'minin min ali fir'auna yaktumu imanahu yake cewa ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك كنتم لن يبعث الله من بعده رسولا. waɗannan wuraren guda biyu da suratul al-an'am da suratul ghafir iya wajen da aka ambaci sunan annabi Yusuf kenan, in ba shi ba babu wani waje da aka ambaci kissar annabi Yusuf. Wannan kissa ubangiji subhanahu wata'ala ya babu labarin yadda ta kasance tun daga farkon mafarkin annabi Yusuf wanda ya zo ya gaya wa mahaifinsa cewa lallai ya yi mafarki ya ga wata da rana ya ga taurari 11 suna masa sujjada. Da ya zo ya faɗa wa babansa sai babansa ya ce wannan labarin kai shiru da shi kada ka je ka ba da shi ga 'yan uwanka. Daga nan ya fahimci dama suna masa hasada, wannan hasadar da suke sai ta ci gaba. Karshe suka koma suka yi mitin suka tattauna akan yadda yake da kusanci da kuma baban sa, yadda baban sa yake kulawa da shi, shi kuma ya riga ya ga alamomi na fifitawa da Ubangiji Subhanahu wataala zai masa. Dan haka sai suka tattauna yadda za a kashe shi. Wani mai sassaucin ra'ayi a cikin su yace, a ba kashe shi za a yi ba, a samu waje a tafi da shi, aje a jefa shi a wata kurirrimin rijiya. Shikenan aka yi ittifaki a haka. Bayan an tattauna suka zo suka samu mahaifinsa, suka ce to ya hada su da Annabi Yusuf su dan tafi su je ai kiwo, kuma sai a dan shakata. Yace to ai ni tsoro nake ji, kada ku tafi da shi wani abu ya same shi, kyarkeci ko kura da cinye shi. Suka ce haba, duk yawan nan namu 11 mu bar kanin mu, ko mu 10 mu bar kanin mu, kuma har kura ta cinye shi, cewa ba za a yi haka ba. Ce to shikenan sai ku je. Suna tafiya suka yi ittifaki su je su jefa shi a cikin wannan kururumin rijiya. Bayan sun jefa shi, sai suka dawo gida suka gaya babansu cewa to fa kyarkeci kamar yadda kai masa faki, to kyarkeci ta cinye shi. Suka zo ma kuma a cikin kayansa da jini na ƙarya, suka ce ai ga rigarsa kika wannan kyarkeci, akwai tausayi, akwai wayo, ya cinye mun ita matsalar ƙarya ke. In za ka faɗi, ka faɗi gaskiya, ko me ta ka ja maka kabiya. Daga nan suka koma, shi kuma sai matafiya, ayarin matafiya suka zo za su ɗebi ruwa. Wani yana jefa gugarsa, fa'adila dalwahu ko. Daga nan ya ce ya bushira haza gulam, ce ai yaro ne. Suka ɗauke shi suka tafi da shi ƙasar Misira, aka siyar da shi aka kai shi gidan Azizu Misira. Shi kuma Azizu Misira da ya kai shi gida ya ce matarsa ta kula da shi, ita kuma daga cikin kulawa da shi ta fitunu da shi. Bayan ta fitunu da shi, ta so ta yi alfasha da shi, ta yi yunƙura iya bakin abin da za ta iya. Walaƙad hammat bihi wa hamma biha laula Allah an ra'a burhana rabbihi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasina. Dan haka daga cikin wannan yanayi da ya samu kansa, da ta nema ya mata ya aikata wannan alfasha, yace innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun. Dan haka ƙarshe ya kiyarda ta kuma yi masa sharri. Bayan ta masa sharri, matan gari suka ji labari, aka dinga yama didi da ita. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi. Amma dai wannan ta yi abun kunya. Da ta ji labari ta ce to haka ne abun naku, ce to shikenan za ku gani. Falamma sami'at bi makrihinna a'tadat lahunna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Ta aiko musu cewa ta zo su zo tana gayyatar su taro na cin abinci. Daga nan yayi kwalliya ta ce to ka zo ka wuce. Ya zo ya wuce ta gabansu. Ai saboda tsabar kallon da suke masa, duka suka yayyanke hannunsu suka ce subhanallah, wannan ai ba mutum bane, wannan mala'ika ne, wannan sai dai mala'ika. To ta ce to shikenan, to fadhalikunna alladhi lumtunnani fihi, wannan shine zargin da kuke mun. Idan kuna zargin nayi wannan abun saboda cewa naji kunya ko wani abu makamancin haka, to kullun ina zama da wannan matashin kyakkyawa mai dan karen kyawu. To ku yanzu gani ɗaya kuka masa gashi kun yanka hannu, inda ku ne ni kuke zama kullun da shi, da yanzu kun yanka kanku gaba ɗaya. Dan haka tashi ba za ta bar abin da take yi ba, ta kuma durfafi addu'a, ta nufi cewa sai ta yi abin da ta yi niyya. Karshe Annabi Yusuf alaihi salam yayi addu'a, rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilina. Yayi addu'a kuma Allah ya amsa masa, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun, ya roki Allah ya kawar masa da kaidin waɗannan matan saboda gudun kada su halakar da shi. Allah subhanahu wata'ala ya amsa masa. Karshe suka yi shawara cewa manyan gari suka ce gwara a kulla wannan matashin, in ba haka ba zai fitini matanmu. Shikenan ya shiga kurkuku. Daga nan suka shiga kurkuku da wasu matasa, suka yi mafarki, ya ba su fassarar mafarkinsu. Da aka zo za a fitar da wanda ya yi tsammanin cewa zai fita, ya ce ya tuno da shi, ya manta bai tuna da shi ba. Bayan wasu tsawon lokaci sarki ya yi mafarki cewa ga wasu busassun raƙuma suna cinye waɗanda suke
raquma ga wasu busassun shanu suna cinye kosassu, ga kuma wasu zangarniyoyi wanda suke a koraye, wasu busassu suna kanannade su suna cinye su. Dan haka ya kira malaman fada su zo su bada fashin baki. Suka suka yi ƙarya tunda basu sani ba, suka ce adigatu ahlamin wa mana hannu bi ta'wilil ahlami bi alimina. Karshe wancan mutumin da aka bawa fassarar mafarki ya taso ya dawo yace to shi fa ya san wanda zai bada fassarar wannan mafarkin, a aika shi. Annabi Yusuf yace yadda aka je aka same shi, sai Annabi Yusuf ya bashi fassarar mafarkin nan da kuma abin da zai faru da kuma yadda ma za a yi. Daga nan sarki ya buƙaci ya zo, yace a shi ba zai zo ba, da zai zo ba in dai ana buƙatar ya zo a binciki labarin waɗannan matan da suka yanka hannunsu. Aka bincika sai aka fara bincike, ita asalin imra'atul azizi tace a ba sai kun tsamaita bincike ba, sai tai confessing, tace ni ce nayi wannan abu, dan haka kuma ba na so ya zanto cewa na fice amanarsa, dan ko ban fada ba, ko ban fada ba ma za a gano, kuma ba, Allah yana gani na. Dan haka daga baya yace a kirawo shi da yana zuwa, yace to lalle yau kana da babban matsayi. Shi kuma ya nemi a bashi matsayin da zai executing shawarwarin da ya bayar. Karshe ɗan uwansa suka zo, saboda lokacin yunwa ya yunyar da ya predicting ko ya hasashen za ta faru ta faru, suka zo su ma a basu. Ya gane su, su kuma basu gane shi ba, dan sun jefa shi a rijiya, yanzu kuma wannan basarake ne. Karshe ya karrama su, yace to in kun tashi zuwa ku zo min da ɗan uwanku. Bayan sun tafi, sai ya sa aka sanya kudinsu da suka yi awun da shi, aka hada musu shi aka sa a cikin kayansu. Da suka koma gida suka ce wa babansu, to wannan basaraken da ya bamu awu mai kyau kuma ya karrama mu, ya fa bamu, ya ce mu zo da kaninsa, da kanin mu da muka bashi labari. Shi wannan ai wasan yara kenan. Kun manta abin da kuka yi wa shi dan uwansa ne Yusuf, shine yanzu zan hada ku da shi? Shi ma ku je ku dawo ku ce mun kerkeci ya cinye ce, ce a ai ba zai yiwu ba. Suna dawowa suka bude kaya, da suka bude kayan su sai suka ga ai ga kudin su an dawo musu da shi. Suka ce to ai gashi an dawo mana kudin mu, ce to ai yanzu koma ta waje ba kenan. Dan haka dai kai hakuri, tunda dai wancan kuskure ya faru wannan karan ba abin da zai faru, saboda ko ba komai ya kamata mu koma. In muka koma kuma in ba mu koma da shi ba, ya ce ba zai mana awu ba, ba za a ba mu abinci ba, kuma ba inda ake samun abinci sai anan. Dan haka kai hakuri, ko dan mu kare mutuncin gidanmu ya kamata mu mayar musu da kudin, watakila mantawa suka yi. Karshe ba su sharuda, ya ce musu su je, shi ya yi tawakkali ga Allah amma ba a sukaran kansu ba. Dan haka da suka tafi, karshe Annabi Yusuf yana ganinsa, sai gefance da shi ya tafi da kidan uwansa. Da suka zo za su tafi, sai aka yi dabara aka sanya abin awu a cikin daurin abinci na dan uwan nasa. Aka ce a bincika an yi sata, ana bincikawa sai aka gano, sai to shikenan duk wanda yake dama barawo ne za a kama shi, shikenan sai ya kama dan uwansa a matsayin barawo. Takaici ya kama su, za su ce yanzu abin da babansa yake tsoro gashi nan ya kasance, ke to yanzu a je a bincika. Su je su fada masa gaskiya, suka koma wajen babansu, babban ya tsaya bai koma ba. Yace ai dama na gaya muku, ku dai kawai ku faɗi gaskiya, irin waccan bakar aniyar ku ta da ita kuka ƙara yi. Suka ce wallahi a tambayi sauran abokan tafiya, wallahi abin na idan mutane ya faru. Ce ai sai ku yi. To shi dai yanzu begen Yusufa ma ya kama shi. To daga ƙarshe suka ce kai dai ba za ka bari ba. Karshe ya ce ku faje ku nemo min ɗana, ku je ku nemo min ‘ya’yana ba ɗana ba. Suka taho suka ƙara dawa wajen Annabi Yusuf, suka ce ka taimaka, wannan abun yana nema ya bamu matsala a gida, ka riƙe ɗaya daga cikinmu ma in ta kama. Ce a mu sai wanda ya mana laifi. Karshe sai ya gaya musu magana guda ɗaya, shin kun tuna abin da kuka yi wa Yusufu da ɗan uwansa lokacin da kuke cikin tsananin duhun jahilci da hasada? To wannan labarin daga su sai shi, ko akwai wanda ya san wannan labarin? Babu. Suka ce to kai ne Yusuf dama? Ya ce ni ne Yusuf, wannan kuma ɗan uwana ne. Ta amma dai lalle mun ji kunya ce a ku je ba komai na yafe muku yanzu ina labarin baba ce baba yana can yana ta kuka har ya makance ce ku tafi da wannan kayan ku jefa masa ku shinshina masa zai dawo da ganin sa suna bari yace shi fa ya fara jiyo kanshin dan sa fa Yusufa suka ce kai dai wannan rikita taka ta tsufa dai ba za ka daina ba suna zuwa da suka kawo masa ce to ba na gaya muku na san abin da ba ku sani ba daga wajen Allah annabin Allah ne ba karshe suka ce di yanzu ba wannan tona-tonan za a yi ba mu dai ka taimaka ka roƙa mana gafarar ubangiji akan kuskuren da aka yi daga baya karshe suka ranka ya gaba ɗaya suka tafi kasar Misira annabi Yusuf ya fito ya tari iyayensa ya musu tarba ta karamci sannan shi ma kuma da suka je wajensa ya dora su akan karagar mulkin da yake zaune sai su kuma suka zube suka masa gaisuwa ta girmamawa suka yi masa gaisuwa ta girmamawa daga nan ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa annabi Yusuf sai addu'a rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadithi fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin wannan kissar ta kare wannan a takeice kenan ba kuma takeicen takeitawa ba dan akwai wani da aka tambaye shi aka ce ya takeita kissar annabi Yusuf cikin kalmomi guda uku zuwa hudu yace to da'a wa wajaduhu yace zai yi a kalma biyu ce kissar annabi Yusuf ya bata ne an same shi lost and found kenan duka gaba ɗaya labarin wannan shi ake cewa at-tarkhisul mukhil gaba ɗaya labarin yace kawai annabi Yusuf ya bata an same shi ko ba haka ba to wannan kissar na takaita ta iya takaitawa domin idan yi zamu yi fayafayai ne daban-daban har guda 12 kuma kowanne a karan kansa darasi ne da za a fitar da gwalagwalan darussa a ciki ko na zamantakewa ko na yadda bawa zai yi mu'amala da ubangijinsa ko na tattalin arziki da bangarori na rayuwa daban-daban dan haka wannan kissar ta kunshi darussa masu tarin yawa akwai na tattalin arziki akwai na zamantakewa zamu dan haska mu duba mu ga darussan da zamu dauka na tattalin arziki wasu daga ciki sai mu tsakuri iya abin da ya samu mafi muhimmanci wanda yake da alaka yafi alaka da rayuwar mu ta yanzu da muke ciki darasi na farko da zamu dauka na tattalin arziki shine economic planning at-takhtit al-iqtisadi economic planning yin shiri da tsari da tsimi da tanadi idan an hangi akwai matsala domin a samu a magance a zama preactive kafin matsalar ta faru wanda wannan darasin zamu dauke shi a cikin wannan kissa a gabar da ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa lokacin da aka zo da annabi Yusuf bayan ya yadda ya zo an tabbatar da bara'arsa an tabbatar cewa shi yanzu ba mai laifi bane annabi Yusuf alaihi salam da ya ba su fassarar mafarkin ya ba su da solution qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasattum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kuluna thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinuna thumma ya'ti min ba'di dhalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi yasiruna to qala al-maliku tuni bi sai sarkin yace azo da shi wannan mafarki da sarki yayi da aka bashi fassara sai ya zama fassarar za a samu matsala ne a gaba za a samu matsala ta tattalin arziki ta yunwa ta rashin abinci amma fa kafin nan za a samu me yalwa da bunƙasar abinci to me ya kamata a yi ayi tanadi lokacin da aka samu yunwa yalwa da ake sa aka samu yalwa to ayi kokari a tanada saboda lokacin da wahala za ta zo wannan fiqihun na tattalin arziki wanda annabi Yusuf ya bada shi a cikin alqur'ani da a ce Najeriya ta dauke shi wallahi da yanzu ba ma cikin wannan yanayin da ake ciki da yanzu ba ma cikin wannan yanayin da ake ciki a 73 74 dattawa sun sani da Najeriya ta samu kudi lokacin General Yakubu Gawon tsohon shugaban kasa sai aka yi odoji sai aka yi wani committee na wani odoji sai yace kawai a dinga ƙara wa ma'aikata kudi kuma a mayar da abun baya kawai aka dinga bada kudi ba a jima ba sai aka fada matsalar tattalin arziki shine aka zo aka yi structural adjustment program wanda tun daga nan Najeriya ta fara samun matsala wannan dalar da kuke gani ana magana 1,700 a da a wancan lokacin bata kai naira 1 ba naira ta fita daraja da a ce a wannan lokacin mun tana da nerar mun yi abin da ya kamata za mu kai ga fadawa wannan yanayin da ake ciki to haka kuma a matsayinka na individual wannan a matsayin macro kenan a matsayin gwamnati to darasin da yake cikin wannan kai ma a matsayinka na dan adam duk lokacin da ka samu dama kai kokari kai amfani da damar kai tanadi rayuwa ba ta da tabbas komai zai iya faruwa kada ka zama dan bindiga duk abin da aka samu ayi kokari a kawar da shi darasi na biyu da yake da alaka da tattalin arziki shine damuwa da al'umma wannan mafarkin da sarki yayi da yayi mafarkin cewa ga wasu busassu suna cinye wasu kosassu bai yadda cewa wannan abun haka kawai bane dan haka saboda damuwa da al'ummarsa da aka ce ga wanda zai bada fassarar wannan mafarkin bai ki ba fa sai da yasa aka nemo shi ce aje a nemo shi ya tambaya yana bada bayanin da solution din da ya bayar yace to ai yanzu an samu maslaha dan haka dole da aka da yazo yace shine ya bada sharadi yace ba za a cika sharadin ba na'am ai bai ce ba za a cika sharadin ba dan fursuna kukula abun fa dan fursuna ne fa aka ce gwamna yana kirinsa ko shugaban kasa yana kirinsa yace ku je ku ce ba zan zo ba ya bincika kaza idan shugabanni ne masu tunanin su suka iya masu tunanin duk abin da suke so shi za a yi ko talaka yana so ko talaka baya so za a yi haka so kulawa da al'umma wannan yasa yace to aje a bincika da gaggawa menene labarin waɗannan matan da aka bincika aka fara bincike shikenan ma sai labarin ya kare aka gano ma matsalar ce to shikenan yanzu an gano ashe kai ba mai laifi bane yace to shikenan yanzu fa a zo da shi yace to ya yadda yanzu zai zo da yazo yana zuwa sai yace innakal yawma ladaina makinun amin saboda ya ga muhimmancin sa ya ga cewa material ne darasi na gaba da yake cikin wannan shine rashin damuwa da nasaba siyasa kabila bangare wajen maslahar al'umma idan akwai matsayi da za a bayar na yin wani aiki to ya zama wanda za a sa yi aikin za a yi ne saboda cancantarsa sarkin nan bai san annabi Yusuf ba annabi Yusuf hasali ma bako ne ba ma dan kasar su bane su ɗan misira ne shi kuma ya taho daga ardu kan'an ne daga area Palestine suka zo ba ma dan kasar su bane amma da aka ga amfanin sa sai aka ce a mayar da shi kasar su ko a mayar da shi garin su a'a sai aka tambayi political party shi sai aka tambayi kabilarsa duk bai yi wannan ba yace innaka al-yawma ladaina makinun amin a matsayin ka na shugaba appointment ya kamata ya zama on merit ba on connection ba ba on political basis ba ya kamata ya zama on merit waye zai iya yi wanda kuma wannan muka rasa a wannan kasar muke ta fama da halin da muke ciki saboda an mayar da merit ba shi yake aiki ba in dai kai jama'iya ko kana da wani a sama ka cancanta baka cancanta ba za a dauka a baka idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiru sa'a wanda wannan shine hakikanin abin da muke rayuwa darasi na hudu ko na biyar da yake da alaka da tattalin arziki a wannan gabar shine duba maslahar al'umma people centered leadership ya zama al'umma su ne a gaba su kake hanga kuma dan maslahar su kake yi shi yasa malamai wanda suka yi rubuce-rubuce akan abin da yake da alaka da siyasar shar'iyya ma'ana tsarin siyasar musulunci yadda siyasa take a musulunci kamar su Malam Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa As-Siyasatu Shar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyya da kuma Malam Mawardi cikin littafinsa Al-Ahkamus Sultaniyya da kuma Malam Izzuddin bin Abdussalam cikin littafinsa Qawa'idul Ahkam fi Masalihil Alam dukkaninsu sun yi bayanin cewa aikin shugaba ana duba shi ne amalur ra'i fir ra'iyyati manutun bil maslaha duk abin da shugaba zai yi dan talakawansa to abin da ake so ya duba shi ne ya duba maslahar al'umma ba irin mu ba yanzu so da dama maslahar shugabanni shi suke dubawa maslahar su suke dubawa ku duba kissar malikatu saba wace ake cewa Bilkisu mai gadan zinare lokacin da ƴan fada suka zugata suka ce nahanu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki fanzuri ma za ta amurina da huda-huda yazo ya jefa mata wasiqa innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin ta kira majalisar zartar wata tace ku zo ku bani labari suka ce ai mu mu ne masu karfi tace a'a waɗannan fa ba mu gane karfin su ba za ku zuga ni kawai na je na shiga haka kawai da ta biya tasu da ta bi lokaci ɗaya Annabi Sulaiman zai kifar da gwamnatin ta amma saboda duba maslahar al'umma sai tace innal muluka idza dakhalu qaryatan nafsaduha wa ja'alu a'izzata aliha adilla wa kadhalika yaf'aluna da haka ba zai yiwu ba in suka shigo nan suka yi in sai su mayar da duk wani mai daraja mai kima sai su wulakanta shi dan haka ba za a yi haka ba a fara gwada karfin su a dan aika musu kyauta ta aika kyauta aka dawo da ita irji ilaihim a koma ba ma bukatar wannan a zo daga danta sai ta ga an sace ma karagan mulkin tata tana zuwa an je an dauko kai ta ga an dauko an dawo da shi tace ka annahu huwa huwa wa utina al-ilma min qabliha mahallu shahid ka duba yadda take ta yadda ta rasa mulkin ta dan me dan al'umma ta su tsira wannan muke gani a jirin shugabancin da muke ake mana self-centered a dukkanin matakai horizontally and vertically left right and the center tun daga kananan hukumomi ka je jihohi ka je matakin tarayya ba abinda shine kananan hukumomi ba abinda ya dace da al'umma ake yi ba a wajen kula da maslahar al'umma a shugabanci akwai abubuwa guda uku na farko abinda mutane suke so na biyu abinda shugaba yake so na uku abinda ya dace da mutane yawanci mu a Najeriya dama ba ruwan mu da abinda mutane suke so abinda shi shugaban yake so shine kawai abinda za a yi ko da shi ba shi bane bukatar ku na biyu shine abinda mutane suke so shi ma ba a yi wannan ma ba shi ya kamata a yi ba me ya kamata shine me ya dace da mutane ko da ba shi suke so ba kuma ko da ba shi bane ra'ayin shugaba wannan ita ce maslahar al'umma din wannan ita ce maslahar al'umma irin wannan ne rashin kulawa da wannan ne yasa zaku ga a ƙasa irin tamu mutane suna kwana basu ci abinci ba abincin da zasu ci yafi karfin su amma an yi budget za a yi gadoji na biliyoyi masu motocin ma ba sa iya hawa kuma ka zo titin ta dama babu cinkoso kuma ka zo kai gada to wa zai bi an duba maslahar al'umma operation feed the nation zai operation two shi ya kamata ayi sayyidina umar bin khattab radiyallahu anhu lokacin da aka yi amur ramada state of emergency yasa akan abinci ci kowa sai ya koshi shi yace ba zai ƙara cin wani abinci mai maiƙo ba sai ya tabbatar kowa ya koshi wannan ake yi a ƙasar mu always self-centered ku duba abin da ya faru shugaban ƙasa yana zuwa ana rantsar da shi tun daga wajen rantsarwa yay major declarations guda biyu da suka gigita kowa subsidy is gone dollar is floated shikenan kuma aka zo ake ta labarin cewa in aka cire tallafi za a ji dadi ko ƴan tsirari ne suke amfana da shi ashe mu ne tsirarin ba mu sani ba ko ba haka ba ka dau wani misalin wannan turka-turkar da ake yi tabbatin tax reform bills din nan mutane da dama sun karkata akan wani bangare ɗaya ne na hadarin abu matsalar da take cikin waɗannan bills din da za a kawo ba kadai ta derivation bace ba wai ta adadin abin da za a raba bane bangarori ne masu tarin yawa akwai bangarorin da suka fi wannan illa akan al'ummar mu to amma dai alhamdulillah bangarori daban-daban sun dauka malamai sun dauka suna ta magana ƴan siyasar ma wasu sun fara yi sauran dattawa ma suna yi to amma akwai bukatar a samu holistic approach akan wannan matsalar a zauna a dubi dukkanin bangarorin masana harkar doka masana harkar kudi masana harkar haraji masana harkar kididdiga akantoci kenan da lauyoyi da finance experts su zauna da masana dokoki lauyoyi su zauna su dubi wannan abun domin bankado abubuwan da aka binne da zasu cutar da mu kamar yadda na fada matsalolin da suke cikin wannan doka ta haraji ko sabon tsarin haraji wanda aka kira shi da tax reform bills da ake kokarin a sanya wanda shugaban kasa ya kawo ya kai kuma majalisar tattalin arziki ta kasa wacce kusan dukkanin gwamnoni na dukkanin jihohin Najeriya dukkanin su kowa memba ne kuma gwamnonin mu na arewa sun yi kokari ko da dai su ma za su tabu ne ba wai dan mu kadai suka yi ba su ma abin zai shafe su ne ba kokarin ba wai dan mu kadai suke yi ba amma dai sun yi kokari mu tafi a haka su ma sun kiyarda daga nan sai aka yanko shi kawai sai aka ji shi a majalisa ana ta yunkurin ya za a yi a dakatar malamai suna ta zama ana kaza kawai sai aka ji shi a majalisa ana kokarin a shigo da shi ta wata hanya a ga cewa an gaggauta abun ga abubuwan da suke bukata a yi wa gaggawa ba a musu ba to sannan sai mutane suka fada ko aka fara maganganu to dan tsokacin da nake so na yi a wannan gabar shine wannan abun ba iya bangaren VAT ya taba ba ba ya taba value added tax haraji wanda yake na VAT wanda ake yawanci kamfanoni ne suke biya ko kuma duk wanda da ya siya wani abu ko ya siyar da wani abu za a cira daga kudin wanda ya siya din sai shi ya hada ya biya waje daya ba wannan kadai bane akwai wata gaba mai matukar muhimmanci da ban ma ji ana tattaunawa akan ta ba shine abin da yake da alaka da tertiary education tax TET da kuma a technology based taxation shi ma wanda yana da alaka da cigaba da cigaban al'umma. Wannan tertiary education tax din kusan gwagwarmayar kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ce ta kawo ta, saboda yawan yajin aikin da aka dinga yi a baya gwamnati tace ba ta da kuɗi, sai suka ce to su suna da idea da za a samu kuɗi, suka kawo tsari na yadda za a dinga karɓar 2% kashi biyu na dukkanin profit, accessible profit, ribar da kamfanonin da suke Najeriya suka tara za a tattara. Gwamnati a lokacin sai ta ga ato wannan ba matsala, ai mun yadda. Da aka fara buga sai suka ga ashe ba kananan kudade bane, kaga harka da mai ilimi. To waɗannan kudaden a yanzu abinda aka karba zuwa October nan an karbi sama da trillion 1.5, sama da trillion 1.5, watakila zuwa ƙarshen shekara ba mamaki ya kai trillion 1 ko da billion 700 ko da 800, ko ma an ci sa'a ya cike trillion 2. Wannan su ne fa kudaden da ake gina jami'o'i da su, kusan gaba ɗaya jami'o'in mu yanzu sun koma relying akan wannan tech fund din, da wannan kudin ake amfani da shi, da su ake amfani wajen funding polytechnics, the colleges of education da na tarayya da na jihohi. Ku anan Azare na san ai kun samu waɗannan abubuwan da yawa, ka shiga COE Azare ka ga yadda ake da me tech fund projects, to wannan ake targeting yanzu. So ake a cikin sabuwar dokar da aka kawo akwai magana da take da alaka da wannan, akwai hukuma da aka kafa ta bada lamani da bashi na karatu, kuna jin kun ji ta aiko. To wannan kudaden waɗannan 1.2.3.5 trillion din zai koma wannan hukumar ne, dan haka tech fund za ta koma watakila daga baya ma sai dai a rusa ta. Yadda za a yi kudin za a bawa ita wannan hukumar, ita kuma sai ta dinga bawa dalibai rance suna karatu da a wannan a cikin wannan kudin sai su biya kudin makaranta, dan haka kowace makaranta yanzu za ta samu kudin da za ta yi aiki ta hanyar kudade tsababa da za a sa duk shekara, watakila a ce ko miliyan 1 ko miliyan 1.5 shine kudin karatu, to sai a baka rance daga cikin wannan trillion din, sai a baka bashi watakila da kudin ruwa ko babu ban tantance ba, to daga nan sai ka dinga biya a hankali in ka gama ka samu aiki. Su kuma jami'o'i da wannan kudin da kuke biya wanda yake shine tuition fee ko, to daga shi za su dinga yanzu wannan ginin da ake yi. Wani zai ga abun kamar normal ne, ba normal bane. In kun kula a kwana-kwanan nan jami'o'i masu zaman kansu sun bayyana kamar yadda secondary schools masu zaman kansu suka bayyana ko, to wannan abun ba komai ake targeting ba illa wannan gabar ake nema a zo. Idan aka bude wannan kofar ga jami'a ta kudi, ga jami'a ta gwamnati, ina za ka je? Na'am? Ta kudi private universities a yanzu ƴaƴan masu akwai suna shiga makarantar gwamnati? Sai me? To yadda ka ga ana a private secondary and primary schools, haka za a koma private universities sai dan talaka, shi kuma dan talaka ma watakila ba zai iya samun loan din ba. So dan haka in baka da shi a yanzu ma 60,000, 50,000, 40,000 ƴaƴan talakawa nawa suke zuwa aji uku aji hudu ya gagare su bar karatu, balle ka ninka kamar yadda shi duk shekara 250 ko 300 ko 400 ko wani abu makamancin haka. To wannan yana daga cikin kudirin da wannan abubuwan suka kunsa. Na biyu shine abin da yake da alaka da kudin da ake karba na harajin bunkasa fasaha da kimiyya, abin da ake cewa technological taxes, related taxes, wanda yawanci ana karban su ne daga manya-manyan kamfanoni na telecommunication da manya-manyan kamfanoni da suke da alaka da harkar kudade, bankuna, pansho da insura da makamantansu. To su kuma ana karbar profit before tax din su, za a karbi ko 1% ne ko 2% ne, wani abu makamancin haka. Daga shi ne ake amfani da wannan sinidda suna seni da aka kafa, za ku ga suna ta kokari wajen training din matasa ko wajen rabawa ma'aikata da sauran 'yan kasa tabs da laptop da makamantansu, duka daga wannan kudin ne. to su ma so ake ayi collapsing din su cikin wannan dan haka waɗannan hukumomin su ma sai a kyale kuma mutanen mu yan arewa da irin waɗannan abubuwan suke karuwa amma shi yana gefa ba ma a maganar sa wanda wannan yana da mutukar hadari to sai ka koma sauran sauran bangarorin banda shi fi shi su waɗannan da na ambata na tertiary education abin nan tax da kuma sauran technological related tax to akwai kuma shi na asalin wanda shi ake magana akai shine VAT din wanda wannan VAT din asali dokar da ta kafa shi ita ce Taxes and Levies Act 2004 kusan shekara 20 kenan aka yi waɗannan dokokin na tsarin haraji na ƙasa banda ita akwai PIT Personal Income Tax Act akwai CIT akwai CIT Companies Income Tax Act akwai CGTA a Capital Gains Tax Act sannan akwai na VAT ma to waɗannan sune dokoki da suke a halin yanzu me suka tsara dangane da VAT VAT aka ce haraji ne da gwamnatin tarayya za ta karba amma jahohi ma suna da kaso sai aka ce to a hada a karba gaba ɗaya sai a raba yaya ake rabawa da ana raba shi ne da ta fuska guda uku na farko population na biyu derivation na uku okay na biyu equality na uku derivation abinda ake nufi da waɗannan abubuwan idan aka karbi kuɗi misali naira biliyan ɗaya to za a raba ta ga jahohi in an tashi rabawa za a ware 50% rabin wannan kuɗin na jahohi ne to idan aka tashi a cikin rabin idan an karbi biliyan ɗaya saura nawa miliyan 500 to in an tashi rabin miliyan 500 za a raba ta kashi 20 cikin 100 20% za a raba shi ne akan tsarin waɗanda suka karba wajen da aka karba in kuna tarawa da yawa sai a baku da yawa in ba ku tarawa da yawa sai a baku kadan sauran kashi 30 shi kuma za a raba based on population din ƙasa jihar da take da mutane da yawa a cikin kashi 30 ita za ta samu da yawa jihar da take da mutane kadan ita za ta samu kadan to saura kashi 50 shi kuma sai a raba shi equality daidai wa daida ko kai karba da yawa ba bambanci kawai flat rate za a raba wannan equality ne wannan shine abin da ake ciki yanzu to abin da aka yi yanzu sabon tsarin waɗannan reform bills din abin da suka zo da shi shine za a bar wannan kashi 60 cikin 100 kashi 60 cikin 100 na wannan kuɗin da aka karba na jahohi so za a raba su ne akan tsarin derivation based on wajen da aka karba maimakon da kashi nawa 20 da 20 ne yanzu sai aka mayar da shi nawa 60 to sai kuma bangaren population sai aka mayar da shi kashi 20 yawa ya koma kashi 20 sai kuma na equality wanda za a raba daidai da daidai ko nawa ka karba duk ɗaya ne to wannan shi kuma sai aka mayar da shi ya koma shi ma kashi 20 shine aka tattara waɗannan dokokin wajen guda hudu aka sa su ƙarƙashin wannan sunan tax reform bills wanda za a zo a yi tax reform acts daga ciki akwai Nigerian Revenue Services Establishment Bill akwai Nigerian Tax Bill akwai Nigerian Tax Administration Bill akwai kuma Joint Revenue Board Establishment Bill waɗannan su ne suka kunshi waɗannan bayanan waɗancan da muka faɗa na baya su kuma dokokin za a ajiye su a gefe idan sun ci nasara akan wannan wannan lissafin zaka fahimce shi a babun gwari-gwari idan muka ɗauki misalin abinda aka karba na dukkanin waɗannan harajin bai jima ba ina ga ko shekaran jiya ko a cikin satin nan aka yi hira da shi shugaban hukumar haraji ta ƙasa Federal Revenue Services yace a halin yanzu abinda yake da alaka da kamfanoni tax na kamfani sun karbi trillion 5 da biliyan 700. Abin da yake da alaka da tertiary education tax wanda ake ba su state fund sun karbi trillion 1 da biliyan 500. Abin da yake da alaka da VAT, value added tax, shi kuma sun karbi trillion 4 da biliyan 100. Kuna gane wannan lissafin? To mu dauki wannan iya wannan kididdigar da shi da bakin sa ya fada a zuwa October kafin ayi November da kuma December da za a shiga zuwa yanzu a wannan shekarar mu dauki misalin da a ce za a yi amfani da sabuwar doka za ku gane inda lissafin yake yadda lissafin yake shine za a bawa jahohi za a ware musu kasansu na jahohi kashi 55 cikin 100 wannan shine abin da sabuwar dokar ta ce yanzu za a ware musu kashi 55 cikin 100 na wannan kudin idan aka ware zai zama kusan a cikin trillion 4 ko idan aka dauki kashi 55 zai zama kamar trillion 2 da ko rabi ko to mu dauke shi ko da rabi ma dan saukin lissafi trillion fa ake magana ba kananan kudade bane to sai ka nemi derivation wanda aka karba wadanda aka karba kudin daga jahohin su abinda aka tara a jahar ka yanzu an ce kashi 60 ne ko to nawa ne kashi 60 din wannan kudin kashi 60 din wannan kudin ya kai biliyan 1 trillion 1 da biliyan 500 an gane ko so idan ka tashi Lagos ita kadai a cikin abin da aka tara ta tara kashi 57 cikin 100 na total wannan kudin kashi 57 ta tara to dan haka yanzu za a bata kashi 57 a ciki kaga Lagos kadai yanzu za a bata kusan trillion kusan biliyan 800 kusan biliyan 800 ita kadai sai kuma a dawo 20% na equality shi ma sai a raba da ita sai ta dan tsakura abin da za ta tsakura sai ta dora akai sai a koma population ita ma ta ita ce ta bi a population bayan Kano shi ma sai ta ja kaso mai yawa sai ta dora akan biliyan 800 ita akan biliyan 800 ita kadai akalla ba a katsara ba sai Lagos ta ja trillion 1 a cikin biliyan a cikin trillion 4 da biliyan 200 ita kadai wannan ita kadai a bangaren value added tax VAT da ake magana we have to be practical dan mutane su fahimci karatun kun gane ko to wannan shine misalin yanzu idan aka tara biliyan 100 idan aka tara afwan aka tara trillion 10 alisafin yanzu nawa za ta ja kenan idan a takwa idan a hudu ta ja daya in ya zama 10 nawa za ta ja za ta ja 2 da rabi to idan ta ja 2 da rabi an tara trillion 10 a Najeriya Lagos kadai ta ja trillion 2 da rabi nawa Bauchi za ta samu nawa Gombe za ta samu nawa Taraba za ta samu nawa Yobe za ta samu nawa Jigawa za ta samu in ka tattara gaba ɗaya arewacin Najeriya ba lalle bane ya samu wannan kudin da dukkanin yawan walidin wa ma walada wannan awin ɗaya ne kadai fa banda sauran dashe kala kala da cushe kala kala da aka yi a cikin dokar kuna gane wannan menene dalilin haka ita wannan Lagos din ita ce dai Lagos din da aka gina da kudin karo da fatu da nama da shanu da aka noma daga arewa aka je aka gina ta a matsayin headquarters tarayya su ta fawa balewa suka tsaya suka tabbatar sai an gina Lagos burbudin wannan amfanin ta samu shine yanzu sakamakon mu kenan wannan yanzu shine sakamakon mu kuma wannan abin da yake faruwa in an ce an karba din ma fa abin da yasa kudin zai take tarawa da yawa din ba wai fa kokari tafi sauran ba fa a advantage ne gata kawai aka mata saboda duk headquarters manya manyan kamfanoni suna can kuma an tashi ta can za a biya daga headquarters za a karba haka kuma headquarters manya manyan bankuna tana can kai transfer an cire maka in an cire VAT a Lagos kamfanin ka zai biya a Lagos zai biya while anan kuma kai ce nikayyar ko kuma an sarrafa Coca-Cola daga Lagos an dauko an kawo Bauchi ka sha a Bauchi amma an biya VAT din a Lagos wannan abun suka yi amfani da shi suka tattara waje daya shine abubuwan suka zama cewa harkokin tattalin arziki suna da karfi a can duk da mu ma zamu lola mu fada na kan mu gaskiya mu ma akwai sakacin mu kuma akwai abubuwan da ya kamata a ce mu ma mun yunkura mun fa haka amma wannan dai yanzu ba shi bane batun tattaunawa so dan haka wannan shine halin da ake ciki kuma a gwamnatin da for goodness sake a gwamnatin da arewan da ake so a yi wa wannan wakacika tashi din ita ce fa ta zabe ta Lagos din da ake so a yi wa wannan gatan waye ci zabe eh tsoro kuke ji ai sai public abuai abinda a fili yake shekara ɗaya da rabi ne ba wani dogon tarihi bane ba har kuke fada kasa kasa to wannan ita ce gwamnatin amma ga sakamakon da za a yi mana da shi dan haka sai bango ya tsage ta dangare yake samu ya shiga wajibi ne ɗan arewa gaba daya mu manta bambance bambancen mu na siyasa na bangaranci na kabilanci mu dawo cikin hayyacin mu mu fuskanci matsalar da take fuskantar mu wannan abun mummunan tasirin da yake da shi idan aka yi shi akwai immediate one da da an fara wannan kuncin rayuwar da ake ciki karuwa zai in kuncin rayuwa ya karu horizontally and vertically matsalar tsaro karuwa za ta yi rashin aikin yi karuwa zai matasa da ba sa iya samun aikin yi karuwa za su yi to haka kuma damar yin karatun ma raguwa za ta yi wannan ta bangare daya kenan to haka kuma long term effect din shine sai karatun jami'a da sauran higher institutions sun aka yi wasa sai ya gagaru dan talaka so mu manta da waɗannan bambance bambancen namu mu fuskanci wannan matsalar squarely malamai ƴan siyasa sarakuna dattawa tsofaffin ma'aikata da kowa da kowa da su gwamnoni dattawan arewa sune dattawan arewa suka ce ai ko to dattawan arewa ga abin da yake fuskantar arewa a kula a zo a zauna a karanta abin gaba daya a feda zibiri har wutsiya a gano inda matsalolin suke domin ceto future na al'ummar mu mun samu dama shekara 8 mun barar da ita matsalar the most acacious and mamakios mun samu dama mun barar da ita shekara 8 takamaimai me aka yi wa arewan in ka leka left and right sai ka nemi takamaimai me aka yi wanda a yanzu zaka duba ka ce eh mun samu wata dama da muka yi yanzu wannan duka maganar da ake yi me shekara 1 ne fa kadai da rabi shekara kadai 1 da rabi idan ka duba 1 2 3 4 a yanzu haka naga policies din da suka yi promoting yankin shugaban kasa sun kai guda 3 ko guda 4 a fili wannan ma 1 daga ciki ne so dole mu dawo hayyacin mu mu tsaya mu dubi waɗannan abubuwa da idan basira domin kawo wa kanmu dauki sannan kuma a daidaikun al'umma mu ma muna da role din da zamu sai mun saka wannan abun a cikin addu'a saboda wannan shugaban kasar duk wanda ya san shi ya san mai taurin kai ne baya sauraron kowa shi ya iya dan dama ba shi da mai gida ko ba haka ba so dan haka sai mu kai shi kara hawa sai a sa abun a cikin addu'a ba wai mu tare a majalisa mu zauna a tattauna ba kai ai matsalan nan fa in an yi kaza kai abun sai addu'a a'a sai addu'a laga ta malam sai addu'a ai ba addu'a bace ayi addu'a da gaske so wannan shine halin da ake ciki nake ganin cewa akwai bukatar a dan kara fito da waɗannan abubuwa kamar yadda na ambata naga an fi magana akan bangare daya ba a duba ɗaya bangaren wanda wannan shi ma hadarin sa a gaba sai ma yafi na batin. So dan haka a hada a duba dukkanin issues din domin a fuskanci wannan matsala. Allah ya kawo mana dauki ya tausasi zukatan shugabannin mu su dinga yi domin mu ba su dinga yi domin kansu ba. Wannan darasin kenan ko daga kisar Annabi Yusuf kar mu manta daga inda muke. Ko ba haka ba? Darasin da ya kai mu wannan shine mewa zai gaya mu? Shugabanci dan talaka. Duba maslahar talaka da maslahar al'umma waɗanda ake shugabanta ba tsayawa akan maslahar su shugabannin ba. Ina fata an gane. To waɗannan kaɗan daga cikin darussan tattalin arziki da zamu iya ɗauka kenan gudun kada mu ja lokacin sosai. Bari mu duba kaɗan daga cikin darussa na zamantakewa da zamu iya ɗauka a cikin kissar Annabi Yusuf. Na farko, sirru a rayuwa. Ka zama mai sirru. Ba komai zaka dinga furtawa na ci gabanka ba. Mutane da yawa ba su da gaskiya. Akwai mahasada a dan dinga boyewa. In abu ya taso ba komai zaka dinga sa a social media ba. Ina za mu dauki wannan darasin? Da Annabi Yusuf yazo ya gaya wa mahaifinsa cewa inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidina. Yace to la taqusu ru'yaka ala ikhwatika. Ce to kul wannan mafarkin da kai karka fada musu. Fa yakidu laka kaida karka fada musu. To a rayuwa ba komai zaka dinga fada ba. Wanda ma zaka fadan kuma ba kowa zaka fada ba. Darasi na biyu riko da gaskiya. Ka zama mai gaskiya saboda hadarin gaskiya. Idan ka saba da ƙarya ko ka zo da gaskiya ba za a karba ba. Ina za mu dauki wannan darasin? Yan uwan Annabi Yusuf da suka tafi da shi suka yi muguntar da suka yi da suka dawo sai suka yi ƙarya waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Karshe baban su bai dabo yace bal sawalat lakum anfusukum amra wa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifu. Waja'at sayyaratun suka tafi daga baya a can karshe da suka ƙara dawowa suka ce inna bunaka saraka wa ma shahidina illa bima alimna wa ma kunna lighaibi hafidina was'al qaryatan lati kunna fiha wal 'ira lati aqbalna fiha wa inna lasadiquna. Suka ce yanzu mu masu gaskiya ne, yanzu kam gaskiya muke fada. Yace a bal sawalatukum anfusukum amra, ku dai kun dai ƙara yin irin ta da. Wa ma shahidina illa bima alimna, ba mu sheda ba sai da abin da muka gani. Yace bal sawalat lakum anfusukum amra, dan haka ka zama mai gaskiya. Idan gaskiyarka tai karfi aka saba da gaskiyarka ko ƙarya kai bisa tsautsayi ko da gangan za a dauka cewa gaskiya kake yi. Ka guji ƙarya saboda koyaushe fure take bata yaya. Ita gaskiya saboda darajarta da matsayinta babu a yaran da take da jami'i. Ita ɗaya ce. Ita ɗaya ce a gaskiya. Babu gaskiyoyi a Hausa ko? A Fulatanci gonga ko akwai in suka yi yawa fa? Mu dai a Borno muna ce mata jire, jire, jire shikenan. A Larabci alhaqu ne wa qul jaa alhaqu wa zahaqa albatilu innal batila kana zahuqa bal naqdhifu bilhaqqi ala albatili fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum lawl bimma tasifuna. Ka zama mai gaskiya. Malam Sa'adu Zungur cikin waƙarsa ta Afirka Jamhuriya ko Arewa Jamhuriya yace in zaka fadi fadi gaskiya komai taka ja maka kabiya. Haka ne editan mu na gaskiya wanda ta fi dubun zinariya. Gaskiya ba ta neman ado ko na dadin muryar zabiya. Ƙarya ce mai launi bakwai, ga fari da baki ga rawaya, ga shudi ga kuma algashi. Toka-toka da ja sun garwaya, ba ta ƴaƴa sai dai taifire, ga rafsa sun fi 1000. Sai mu gode Allah shi ɗaya dan shi ne sarkin gaskiya. Yan Arewa ku bar sharholiya, ku rike addininku na gaskiya. So ka zama mai gaskiya yana da matukar muhimmanci a rayuwa. Darasi na gaba shine al-iffa. Ka zama mai kamiya, mai kame kai. Kada ka yadda kayi abin da ya saba wa Allah. Za mu dau wannan darasi a rayuwar Annabi Yusuf a gidan Imra'atul Aziz da irin jarabawar da ya gani. Wannan al-maqamul Yusufi din. Wa gallaqatil abwaba wa rawadatul lati huwa fi baitihi an nafsiha wa rawadatul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa gallaqatil abwaba. Gashi dama dan gida ne, yaron gida ne ba. Ta same shi ta sa shi a daki wa gallaqatil abwaba ta gaggarkame shine gallaqati ta gaggarkame kofofi. Yes, ba wa aghlaqati bane ai Qur'ani akwai al-ijazul lafzi a cikin al-Qur'ani shine gagara koyo na furicin ka duba lafazin ko baka jin labudi ko baka jin larabci aka ce wa gallaqatil abwaba kai ka san ta gaggarkame ai ko ba haka ba. وغلقت الابواب وقالت هيتلا اما يتي معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالم النبي صلى الله عليه وسلم حديث انغنتاتشي حديث البخاري ومسلم وند امام ابو هريره يفتر دشي cikin السبعه الذين يذلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله النبي صلى الله عليه وسلم يا امبتي متاني غدا 7 ده الله زي سانيا سو كركشين انوار العرش رانر ده باب وته انوا سي wannan. Na biyar daga cikin wannan shine wanda yayi irin wannan aikin da Annabi Yusuf yace imamun adilu wa shabun nasha fi ibadatillahi wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi sai kuma wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah. Wannan shine mahallu shahid. Sai kuma na biyar na shida wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu sai wa rajulun dhakara Allah khaliyan fa fadat ayna. Darasi na gaba da zamu dauka a cikin wannan kissa na zamantakewa shine ruko da alƙawari da rashin manta alkhairi. Kada ka yadda ka zama butulu mai manta alkhairi. Akwai wannan darasin a fili a cikin kissar Annabi Yusuf. Lokacin da mijin wannan matar ya zo ya tarar da su a bakin kofa wa alfa ya sayyida haladal babi sai ta canja labarin tace to gashi nan ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana wa adabun ali ce to me za a me za ka yi wa wanda ka dauko ka karrama shi ka ajiye a gidanka yanzu gashi yana so ya maka lalata yayi fasadi yaje yayi falfasha da iyalinka me zaka aikata masa har ta canja labarin yace hiya rawadatni an nafsi ce wallahi ita ce ba ni bane sai Allah ya kawo dauki wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa huwa min alkadhibina wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa sadaqat fa kadhabat wa huwa min asadiqina falamma ra'a qamisuhu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna ce wannan shine mai gaskiya ke dai baki da gaskiya. Inna kaida kunna azim lalle kaidunku ba kankani bane sai waiwaya kan da Annabi Yusuf yace Yusufu a'rid an hada kai Yusuf da Allah wannan maganar abata ta cikin gida ce ka tafi ta da Allah magana ce ta cikin gida. Annabi Yusuf sai ya tuno alkhairin da wannan mutumin ya masa lokacin da aka kawo shi Misra yana dan yaro ko shi ya siye shi wa qala allazi tarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwahu ki karrama shi to wannan alkhairin da ya masa ba kankani bane da aka zo ana neman sa daga fada wa qala almaliku tuni bi yace ku je ku nemo shi wannan mai fasaran mafarkin yana zuwa dan aikin falamma ja'ahu ar-rasulu da dan aikin yazo yace qala ji ila rabbika koma ka gaya masa fasalhu ka tambaye shi ma balun niswatul lati qatana aydihunna menene labarin waɗannan matan da suka yanka hannu tsakanin da Allah waye mai laifi mata sun masa laifi waye masa laifi imra'atul azizi me yasa bai ce fasalhu ma balum ra'atul azizi ba me yasa bai ce ma balum ra'atul azizi ba a tambaye shi ita wannan matal aziz din da ta kawo shi nan ita ce sila a tambayi labarin ta saboda a'rid an hadha yace a bar wannan maganar to har a daidai lokacin da za a tabbatar da bara'ar sa bi manta da wannan alƙawarin ba sai yake kinaya ya san dai za a je binciko wannan amma bincike ne zai kai kanta haka ku aka je shi dai bai fada ba sai ya fadi iya labarin da aka sani wanda public ne sai ku aka ji aka bincika ita ba amma bata ma bawa shari'a wahala ba tace al'ana hashasa alhaqu ana rawatuhu an nafsihi wa innahu la liman sadiqina dalika liya'lama anni lam akunhu bilghayb wa anna allaha la yahdi kayda alkha'inina magana ta kare to wannan shine ma'anar ruko da alƙawari kada ka manta da alkhairin da mutun ya maka ka zama mai ruko da alƙawari da alkhairi mai tunawa da shi idan ka samu dama ko kuma idan an bukata a wajinka daga cikin darussa da zamu dauka shine amfani da dama in ka samu dama kada ka batta duk lokacin da ka samu dama kai amfani da ita ijtinamul fursa annabi yusuf alaihi salam yayi amfani da wannan manhaji yayi amfani da damarsa duk inda yaga kafar da zai yi da awa sai yayi lokacin da aka sanya shi a cikin kurkuku ya shiga kurkuku da wasu matasa guda biyu da kalama husjina fatayani wasu matasa guda biyu da su ma sun yi laifi sun yi wa sarki laifi dan haka sai aka kawo su aka sa su a cikin tare su ma sai suka yi mafarki suka zo suka ce masa sun yi mafarki ya ba su fassarar mafarki suka zo suna tambayar ya ba su fassarar mafarki tunda yanzu su suka kawo kansu suna so su ji bayani qala ahaduhuma inni arani ahmilu fawqa ra'si khubdan inni arani a'siru khamra wa qala akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubdan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi tawilihi inna naraka minal muhsinina yace ba damuwa la yatikuma ta'amun turzaqanihi illa nabbatukuma bi tawilihi qabla ayatiyakuma sai yace musu me yace amma ahadukuma yace a'a yace ya sahibai sujini ar babu mutafarriquna khairun amillahi alwahidul qahhar amillahi alwahidul qahhar sai ya samu damar da'awa da suka zo suka kawo kansu to be basu ya basu abin da suke nema ba sai da ya musu da'awa wannan shine darasin da yake cikin wannan daga cikin darussa shine ka zama mai rintsa ido akan abubuwan mutane kada ka damu da wanda ya maka ba daidai ba dan ya ma ba daidai ba kai kuma yazo yana neman wata alfarma a wajenka manta da wannan manta da ba daidai din da ya maka ba abinda kake da shi din kai kai masa kana matashi kana makaranta ka je neman taimako wani ya taimaka maka ka dan samu dan na kwaki ko cikon registration ko zaka buga project yace ai ka san wato wata yayi karshe wato abubuwan ne mu ma lokacin muna makaranta fa dan buga buga muke har barema nayi har leburanci nayi kuma sai kun dan yi wannan to yanzu kai ka samu dama kada ka ce shi kuma yanzu yayi retire ga abinci yayi tsada ya buga wai a wane ya garin ne wallahi abubuwan ne ce ta to ai da zaka dan taimaka mun kai yanzu kana da dama to kada ka ce ai da lokabu da shi ba abin da zan bashi lokacin ina makaranta nan nazo nace ya taimaka mun da 2500 zan buga project yace ba zai bani ba yana da dama ba a haka mutanen kirki ba su haka annabi yusuf alaihi salam ya koya mana wannan darasin a cikin wannan kisa a ina karatun yake lokacin da sarki ya mafarki yace aje a nemo masa fassarar mafarki shi ɗaya daga cikin su wanda ya fassara wa mafarkin a yana cikin wanda aka sallama ko daga baya aka sallame shi ya tafi wa qala alladhina jaminhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bitawilihi fa arsulu to amma fa kafin nan da yace a tura shi kafin nan da aka fitar da shi annabi yusuf ya roki alfarma a wajensa yana kurkuku wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhum adhkurni inda rabbika in ka je wajen sarki ka dan bashi labarin cewa akwai ni ga labari na dai bisa zalunci aka kani nan gidan ga dan ko za a dan samu tausayi fa ansahu shaytanu dhikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin shi da ya tafi bi ƙara tunuwa da annabi yusuf ba sai da sarki ya mafarki yanzu bukatar me annabi yusuf ta taso sai ya je ya same shi fa arsilun aka aika shi yana zuwa sai ya samu annabi yusuf yusufu ayyuha siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatin la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamuna sai ya ce okay wato sai yanzu ka san da ni haka ya fada a'a ka manta lokacin da nace da ka fita nace ka tuna da ni shine sai yanzu to an ki a baka haka yi a ce qala tazra'una sab'a sinina da'aban wa ma hasattum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kuluna thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna thumma ya'ti haka bitina yace a kai da kai kaza kai da kai kaza ba ana ganewa darasi na kusa da na karshe insha Allah ka zama mai kulawa da addu'a duk abinda ya sha maka kai ka yadda da addu'a ka yadda Allah subhanahu wataala zai maka maganin sa wallahi ka roke shi bi kalbin hadirin mukhlis khalisin Allah subhanahu wataala zai amsa maka annabi yusuf ya shiga yanayi yace rabbi sijilu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhinna wa akum minal jahilina Allah ya amsa masa fastajaba lahu rabbuhu fasarfa anhu kaydahunna innahu huwas samiul alim banda shi annabawan Allah da yawa sun yi addu'a kuma Allah ya amsa musu wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fa fatahna abwaba as-sama'i bima'in munhamim annabi ibrahim ya karanta hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah subhanahu wa ta'ala ce kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim annabi zakariya babu haihuwa sufa yazo ya roki Allah wa zakariya idnada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja annabi musa ya zauna da fir'auna babu irin dagawar da bai yi ba dubi dai fir'auna wai shi mai dagawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bishi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba duk da dagawar sa da yace shi rabbu ne ana rabbukumul a'la yayi da awar uluhiyya yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi amma da halakar ta zo annabi Musa ya roki Allah yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilika rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al adab al alim atake faraji yazo kala kad ujibad da'awatukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun haka annabi ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahim fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durr wa atainahu ahlahu mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra lil 'abidin dan haka kai zama mai riko da addu'a ka zama ka samu yaqini lokacin da zakai addu'a Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa maka karkashin wannan idan ka zo yin addu'ar kai amfani da ladubba na addu'a wanda su ma akwai su a cikin sura akwai ladubba guda biyu manya da suke da alaka da yin addu'a darasi na farko fadin Allah madaukakin sarki lokacin da suka zo suka samu mahaifinsu cewa ya abana astaghfir lana rabbana inna kunna khati'i sun yi realizing sun yi kuskure suka ce ka noma mana gafarar ubangiji yace saufa astaghfiru lakum rabbi shi zan tasannuzan nema muku gafara malamai suka ce daga cikin tafsirin da maluma suka yi kamar yadda malam ibn kathir ya cikin tafsirin sa cewa akwai jira da dakon lokaci na amsa addu'a wanda sun zo a hadisai da dama masu tarin yawa duba da yawan lokaci ba za mu shiga wannan ba darasi na biyu shine gabatar da yabo da jinjina ga Allah subhanahu wataala da i'tirafi da abin da yake maka na ni'ima kafin ka nemi ƙari za mu samu wannan a cikin surar kusan ƙarshe lokacin da annabi yusuf bayan ni'imomi sun cika gare shi ya roki Allah subhanahu wataala kyakkyawan ƙarshe amma bai roke shi kawai ba sai da ya gabatar da wasu ladubba wanda suna da muhimmanci in zaka dauke su wajen yin addu'a za su taimaka maka rabbi qada taitani minal mulki i'tirafi ne da abin da Allah ya masa wa'allamtani min tawilil hadithi i'tirafi ne da abin da Allah ya masa ni'ima fatiras samawati wal ard ya Allah kai ne makagin sammai da ƙasa jinjina da roƙonsa da suna da yake da shi mafi kyawu da siffofinsa mafi ya daukaka anta waliyyi fid dunya wal akhirah kankan da kai gaba ga Allah subhanahu wataala, sannan sai ya fadi bukatar tashi. Mecece bukatar? Tawaffani musliman walhiqni bisalihin. Sai darasi na karshe da yake da alaka da addu'a, shi kuma shine ka zama mai kulawa da neman lahira ba neman duniya ba. Yawanci a addu'an mu ɗan duniya ne, mun fi damuwa da neman duniya. Iblis ne mai neman duniya, da aka la'ance shi yace anzurni ila yawmi ba'athuna, aka ce fa innaka minal munzirin. Kai kai kokari ka nemi lahira. Ka duba annabi Yusuf bai ƙara neman mulki akan mulkin da yake da shi ba ko, sai yace me tawaffani musliman wa alhiqni bis salih. To sai darasi na kusa da na ƙarshe, dama nace na kusa da na kusa da na ƙarshe ko, yanzu sai na kusa da na ƙarshe. Darasi na kusa da na ƙarshe, muna yi wa alƙali barka da hanya. Darasi na kusa da na ƙarshe shine girmama mutum da bashi matsayinsa, koda kai kana da wani matsayin da yafi nashi. Annabi Yusuf ya fito ya girmama iyayensa lokacin da suka shigo. Walamma dakhalu ala Yusufa awa ilayhi abawayhi, sai da ya fito ya tare su ya tafi da su, kuma ya nuna matsayinsu. Wa rafa abawayhi ala al'arshi wa kharu lahu sujjada, dan haka su kuma duk da ɗansu ne ba su ce ai wannan kawai rabu da shi ba, suka ci gaba da zama akan karagin mulkinsa. Su kuma fa kharu lahu sujjada, sai suka zube suka yi masa gaisuwa a irin tasu. Sujjada ce, gaisuwa ce, amma addininsu ta halatta, namu addinin ba ta halatta ba. Mahallu shahid shine sun girmama shi iya girman da ya kamata a bashi, duk da kasansu ɗansu ne, amma ba su ce su yanzu su ne manya ba, a'a. To haka kai ma ka ɗauki wannan darasin, duk wanda yake da girma ka bashi girma, koda kai kana sama da shi. Idan sa ake ce masa kai ma ka masa sa ɗin, inda turanci ne shi kenan, amma kuma da Hausa aka ɗauka ya je a sa ɗin. In ranka ya daɗe yake so yadda yake so a yi masa, shi kenan ka ce masa ranka ya daɗe, ya daɗe ɗin, ba zai dai kai shi ɗan daɗewa ba. Ka san su masu mulki sun fi so a musu addu'ar daɗewar rai, ranka ya daɗe. In ka ranka ya daɗe sai me? Ba ku kula ba, malamai suna yi wa masu mulki dabara. Ba za ka taɓa ji an ce wani malami ranka ya daɗe ba, saboda ya san shiririta ne, huhun ma'ahu ne, banzar bazara. Dan ranka ya daɗe sai me? In za a gaida malami ne ake cewa ku gaya min gaisuwa uku da ake wa malami ku ji. Na farko, akramakallah, Allah ya karrama ka, addu'a ce. Allah shi gafarta malam, Allah ya gafarta maka zunubinka, gaisuwa ce. Wannan kuma duk ta 'yan zamani ce. Ala rahma, ala rahma, Allah ya maka rahama. Kun gane ku? Amma in suka je wajen mai mulki a ce ranka ya daɗe. Amma shi yana nan shi ala rahama, Allah ya maka rahama. This is by the way. Dan haka ka ba wa matsayi mai matsayi, matsayinsa shine fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Kowa ka bashi matsayinsa, kada ka rena mutum dan kai kana da wani matsayi. Kana aiki, ma'aikaci ne kai a wata ma'aikata, kai babba ne, security yana bakin gate, ka bashi haɗin kai. In ka zo ka tsaya, malam barka da fitowa, ya ce ranka ya daɗe, ina so a buɗe buɗe. Buɗe masa, kar ka buɗe masa wuta ka ce baka san ni ba. To in ya ka san ka, and so what? Ka bashi girmansa, shine oga a nan ai. Ko ba haka ba? Shine shugaba a nan. Iya ɓangaren aikinsa kenan shi ma. So wannan shine darasin da yake cikin wannan kisa. Darasi na ƙarshe, darasi mai girma wanda zan rufe insha Allah wannan muhadara da shi, shine al-afwu inda al-maqdira. Yafiya da yalwar ƙirji a lokacin da kake da damar ramuwa. Akwai bambanci tsakanin yafiya a lokacin da kake da damar ramuwa da kuma yafiyar da ba yadda za ka yi, ko ka yafe ma a banza. Almajiri ya ji yunwa, ya tsallaka gidanka, ya juya abin tuwon gobe na ɗumami, sai ka kama shi. Kana da dama a kansa ko ba ka da dama? To hatsin da ka siyo na ɗumaman shekara ɗaya da rabi da ta wuce, kwano ɗaya 350 kake siya, bana yanzu ka siye shi 700,800. An cutar da kai ko ba a cutar da kai ba? To yanzu idan ka yafe wa guda biyu, da Allah wacce yafe ce tafi lada, ka yafe wa Tinubu da yace is born, to in ba ka yafe ba ya za ka yi da shi? Yan zanga-zanga ma ba yadda suka iya. Ko ba haka ba? Yan zanga-zanga ma ba yadda suka iya da shi. To da ka kama wannan almajirin, sai ka ce to shikenan, je kana yafe maka. To wannan irin ta yafiyar da Allah yake so kenan. Ita ce al'afu indal maqdira. In ka ga dama ka bashi kashi, in ka ga dama ka mare shi, in ka ga dama ka daure shi, duka za ka iya, ko ka kai shi wajen yan banga. Amma da ka tsaya ka dube shi, ka ga wannan sace tuwoyi, sai ka ce to a dauko masa miya. Ya zuba tuwon ba miya, ba inda zai tafi da shi. Sai a dauko wata roba ko leda, sai ka zuba masa, a juye tuwon a leda, a dauko wata leda sai a juye masa miya. To shikenan je ka. Kaga wannan ita ce me? Al'afu indal maqdira. To haka annabi Yusuf ya irin wannan yafiyar. Lokacin da ya kama ƴan uwansa, yunwa ake yi, shi basarake ne, ba su da abinci, da suka zo ya gansu, gashi ga su, ya gane su. In ba ka da irin wannan yafiyar, ya za ka yi musu? Sai za ka yi a kulle su, ko ba haka ba? A rijiya fa suka jefa shi. Amma da suka ga juna, suka gane juna, a innaka la anta Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina. To shikenan ai, kai da Allah ya maka ni'ima, ya maka falala, duk wanda ya cutar da kai shine a ƙasa, kai kana sama da shi. Innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsin. Dan haka suka ce to gaskiya dai, laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna lakhati'ina. Sai ku manta da wannan, la tafriba alaikum al-yawm. To kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada wannan a aikace, lokacin da ya kama kafiran Makka da suka fitar da shi daga garinsu, mahaifarsa, suka kore su, suka bar dukiyarsu da shi da sahabbansa da iyalansu, da Allah ya mallaka masa dama, innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad, da ya dawo ya same su ga sunan a hannunsa, ya musu kamun kazar kuku, ya tattara ya ce to yanzu me kuke tsammanin zan muku? Suka ce akhun karim, ibnu akhin karim, ai kai dan uwanmu ne, ranka ya dade, ai kai dan uwanmu ne ya rasulullahi, kuma dan mahaifinka ma ai dan uwanmu ne, kai mai zumunci ne, kai amintaccen cikin mu ne. Walci wallahi mun san ba abin da zaka mana sai alkhairi. Sai ku je an yafe mu. Ku je an yafe muku. To wannan shine al'afu indal maqdira. Darusa a cikin suratu Yusuf ba za mu iya karar da su ba. Kuma lokaci ya ja mun tattauna abubuwa da yawa, ga kuma manyan maluma suna nan za su yi ta'aliki. Nan ya kamata mu dasa aya abinda muka karanta na daidai. Allah ka sa mu tarayya a cikin lada, kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tana da musiri, da بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوى أنشي وإن يتعليك تبن صعب أن تذلك a gaban professor ba farko dai ina addu'a Allah madaukakin sarki ya sa wannan tunatarwa a mizani na aiki na kwarai sannan Allah madaukakin sarki ya sa mu yi aiki da abin da muka ji da kuma farkar da mu da aka yi daga halin da muke fuskanta ko ake fuskantar da mu cewa to kuma ina ne zamu nemi mafita Allah yayi bayanai da yawa wanda dama kuma ta fannin sa ne kuma dama abin da ya cancanta kenan kowa ya tsaya a layin sa idan mutun yayi magana a layin da ba nashi ba to zai zo da ajaib da yawa to kaga abu yayi daidai kaya ya tsinke a gindin kaba Allah madaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwarsa ya ƙara albarka a rayuwarsa da zuriyarsa da iliminsa baki daya malaya yayin daga manai da yawa kuma in kana so ne ka takula basira ta kace ka ban minti kaza sai rasa to wanne daya zan kama shi to amma zan dau daya ko biyu dai ko uku akai aikin sai aje biyar ko ko bakwai dai haka makamacin su Allah yayi magana a kissan waccan mata da wasu daga cikin malaman tafsiri suna ambatanta da suna Bilqis. Lokacin da Annabi Sulaiman alaihi salam ya aika mata da wasiƙan nan da alhudahu da ya kai mata wanda wasiƙar tana kiranta ne zuwa ga addinin musulunci. To zan dan yi tsokaci a ƴan uwana dalibai in magana ta bunƙasa sai in ce ga iyaye na kuma malamai cewa wannan hanyar ita ce hanyar da ake farautar malami kwadai da rashin wadatar zuci rayuwa komai Allah ya maka me rayuwa a ci abinci ne a sa riga gurin kwana sai dan abin da zaka hauka je gurin da zaka nemi abinci kusan kowa Allah ya masa wannan in baka mallaka ba ma kana da kudin zaka fa dan a cabe kai ka kana da gurin da zaka kwana abinci ka ci riga ka sa daidai ta arzikin ka iya wannan shine rayuwa daga wannan duk abin da ya karu kawai tahsini ne amma wanda yake na wajibi wannan shine da haka abinda nake kira ƴan uwa na mu zama masu wadatar zuci inda malam ya kawo mana kissan Annabi Sulaiman an aika wannan matar da da'awa ta musulunta innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimi kaga ita labari yazo Annabi Sulaiman kafira ce da alhudahu da ya bashi labari inni wajadtu imra'atan tamlikuhu ma utiya min kulli shay wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah me rage ma Annabi Sulaiman shine a kira ta zuwa ga musulunci kaga shine iqtinamul fursa kenan ya samu dama to yanzu zai yi babban kamu manya ma ana musu wa'azi kenan ana kiransu zuwa ga addinin musulunci kar ya zama mushiriki dan bid'a iya talaka banda excellency gwamna banda shugaban kasa, banda sanata, banda kaza, shi wannan ahlus sunna ne, an sai yana da bokai har a India. Amma tun da yana da kudi shi ahlus sunna ne. Har su da ai musu wa'azi. Kowa ai mar wa'azi. Kaga Annabi Sulaiman ya mata wa'azi, ya kira ta zuwa ga addinin musulunci. Wace hanya ake kame malamai sai a yanka maka kyauta. Kaga sai ta ce wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyya fanaziratun bima yarji'u al-mursalun falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bi malin fama atani Allahu khairan mimma ataakum khairun mimma ataakum bal antum bi hadiyatikum tafrahun. A lokacin da aka zo da wannan da'awa ta Annabi Sulaiman sai ta ce bari na dan aika mar kyauta kujeran Makka mayan Makka ko bari aika mashi da wata mota mai limfashi mai tada kanta kafin a zo kanta ko bari aika masa da wasu makudai sai in ga ɗan sakon mai za su dawo da shi idan ya karba Bahaushe yace in baki ya ci sai ido ya ji kunya. Ana zuwa Annabi Sulaiman yace har ni za ku nuna wa kudi ku yardar da ni da kudi fama atani Allahu khairun mimma ataakum abinda Allah ya bani din nan me abinda aka bashi shine ilimi dan kaga ce cewa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin cewa an ba mu ilimi kafin ita kuma mu mun kasance musulmai cewa musulunci yafi kowace daraja da Allah ya maka yoyoka musulmi kai a musulmin ma sai aka dauko ka daga cikin kuntum khaira ummatin al-umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to in ka tsaya kana wani kuka akan dan wani abu ya kauce maka baka da bambanci da yaranka da yake kukan banza da daddare an fahimta cewa domin ni'ima an maka yace abinda Allah ya bani yafi abinda aka yi muku aka baku ku wannan kyautatta ku ita ce kuke alfari da ita kuke ganin ta kai har za ku iya juya wasu za ku yi kaza irji' ilaihim ku juya musu da ita aka mayar kaga dole ta shiga hankalinta Annabi Sulaiman yace zai zo mata bijinudin laqibala lahum biha ko zai zo mata da rindinar da ba wanda ya isa tare ta saboda me bai karbi kayan su ba amma in har zaka karbi kaya a baka kudi a baka kujeran Makka wace ma dole sai ka je Makka da aka ce arkanul islam khamsa bunyal islam ala khamsin cewa ai akwai abubuwan da zaka yi ba wai dole ne wa'annan guda biyar din sai ka cika su ba akwai wanda kawai ko da itikadi kai kaga zakka Allah yake baka da kokobo yace la nas'aluka rizqa nahnu narzuqu baka da kokobo kai imani da in Allah baka zaka yi zakka in ka mutu zaka shiga aljanna kana so ka je aikin haji kai imani walillahi ala nas hajjul bait man yasra ilayhi sabila cewa ka yi itikadi amma Allah bai baka kudin aikin haji ba sai ka mutu baka je aikin haji ba ba tuhumar ka akai dan ka tsaya ka ji tsoron Allah ɗan uwa dalibai shawara da nake ba mu shine wadatar zuci kuma mu rike sana'a domin kai ba kanin nana Maryamu bane bare kawai a ce annalaka hala ka ce huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab kowa in ya rike sana'a ka yarda kuma wannan sana'ar Allah madaukin sarki zai sa albarka a ciki ya ishe ka kuma ka rayu wannan shine abin da nake so in dan ja hankalin ƴan uwa akai ga alƙali ya zo kar mu tattaba kusan mala ya tare ko ina ya tare ko ina kuma mai karatu ya ce minti biyar da aka ga alƙadi kuma ya zo shi ma sai ya lokaci dan tun zuwan ma nace masa to an ce dai wai ni zan yi kai za ka yi ce shi dale a ƙarshe zo to shi yasa ma na dan zo din da aka Allah madaukin sarki ya sa albarka a cikin wannan karatu da muka ji sannan mu dage da addu'a din ita ce makami duk girman mutum aka hada shi kowa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda wannan dan mulkin da kake gani suke da shi in aka duba da mulki irin na fir'auna wannan bai fi kansila ba amma da annabi Musa ya daga hannu yayi rabbana guda uku ya aka yi labari rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta da yace rabbana in dai zaka yi addu'a da gaske Allah madaukakin sarki zai biya maka bukatanka ta alkhairi matakar ba a samu wasu mawane ba su wane ne mawane shine ya zama lokacin da zaka yi baka yi annabi salati ba sannan Allah yana da yabo da ya yabi kansa da shi shi zaka yabi Allah da shi kar baka da naka akwai wanda zaka samu cewa wani a samu wani wai yana yi wa Allah kirari kaza irin yanda ake wa ƴan farauta irin da ake wa sarakuna wannan reni ne ba wanda yafi Allah iya magana Allah ya yabi kansa ko wa anatul wujuh lil hayyil qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum qul huwallahu ahad suratul fatiha gasinan Allah ya yabi kansa da yawa a gurare sai ka yabe shi da su bayan kai wa annabi salati ka yabe shi da irin abin da ya yabi kansa da shi sannan kuma ka daga hannunka kana mai yaqinin Allah zai amsa ma kai waye Allah madaukin sarki ya karya ma alƙawari wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum to annan kuma ka tsarkake abincinka halal abincinka halal sitiranka halal ruwan da zaka sha halal idan ka daga hannu ka roki Allah Allah zai amsa maka in kaga baka ga nafsin abinda ka roka ba to dayan biyu ko da ka roka din Allah madaukin sarki ya ga tadarruinka da sakankancewarka da yaqininka sai ka roki wani abu wanda ba zai amfanar da kai ba ko ya zama maka ma illa asa an takrahu sha'an huwa khairul lakum ma asa an tuhibbu sha'an huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu shi Allah madaukin sarki ilimin shi ya bige ko ina alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma law lam yakun law kana kaifa yakun shi Allah madaukin sarki na da wannan to da haka sai ka roke shi sai ya ga wannan abin ko a biya maka shi a duniya sai a biya maka sai ka ga abin da ka roka din ko kuma a jinkirta maka shi a lahira an fahimta ka tsaya ka yabi Allah ka